Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na hukumar shari'a ta jihar Kano, inda a daidai wannan lokaci aka riga aka idar da sallar Juma'a ta wannan rana, kuma muna tare da limamin da ya jagoranci wannan sallah dan jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice. Suna a matakin farko.
Sunana Haruna Muhammad Bawa.
Ina hudubar ta mai da hankali?
Hudubar ta mu ta yau an yi ta ne akan matasa da rayuwarsu a musulunci, domin shi addinin musulunci tun farko kuma har yanzu bai gushe ba, ya sa kula mai tsananin gaske akan matasa, domin su matasa su ne ginshikin al'umma, kuma kamar yadda Hausawa suke cewa su ne manyan gobe. Kuma an tabbatar a duk duniya cewa rayuwa da ingantar kowane al'umma ya dogara ne ga ingancin matasansu. Idan matasa suka zamanto nagari ne waɗanda ake amfanarsu, to al'umman nan za ta ci gajiyar mori a rayuwarta, waɗanda suke ciki zai kasance sun zama suna amfanar junansu kuma suna amfanar da waɗansu. A tun farko Alƙur'ani Ubangiji ya kawo mana kissar matasa, musamman a cikin suratul Kahfi, inda ya kawo bayani na ashabul Kahfi, ya nuna cewa matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma Ubangiji ya ƙara musu shiriya. Waɗannan matasa sun ga abin da ake yi ba daidai ba, suka ƙaurace wa al'ummarsu, ya kasance suka tafi cikin wani kogo wanda a wannan kogon Allah ya ɗauke rawukansu tsawon shekaru, sannan ya tashe su domin su zamanto aya ga al'umma. To idan dai har Al-Qur'ani zai kawo irin wannan misali na matasa, ashe wajibi ne mu san cewa matasa suna da mahimmanci a cikin musulunci. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingatacce yana cewa mutum ya ribaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar, daga ciki yi magana cewa mutum ya ribaci samartakarsa ko ƙuruciyarsa kafin tsufansa ya zo. Ashe ƙuruciya da samartaka abu ne mai matuƙar mahimmanci a addinin musulunci, kuma shi addinin musulunci ya sa wa matasa wasu kamar ginshiƙai guda biyar waɗanda zai kasance su ne suke yi musu linzami a rayuwa. Na farko dai ya zamanto akwai kyakkyawar aƙida ta ɗayanta Allah da cewa lallai za a tashi kuma za a yi hisabi, sannan ya kasance a dinga bin annabi sau da ƙafa, sannan ya zamanto an sa san annabi a zuciya bayan biyayya da ake mar, sannan kuma mutum ya kasance ya sufantu da kyawawan ɗabi'u, ma'ana ya zamanto mai gaskiya, mai riƙon amana, mai jarumta, an fahimta, ya zamanto kuma mai ƙoƙarin amfanar da kansa da amfanar da wani, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda Ubangiji ya fi so a cikin shine wanda yafi amfanar da al'umma. Saboda haka ashe wajibi ne matasa ya kasance sun yi ƙoƙari sun tarbiyyantar da kansu wajen abubuwa kyawawa, waɗanda idan waɗannan abubuwa su samu a jikinsu zai kasance sun amfanar da kansu, sun amfanar da waɗanda suke tare da su, sun amfanar da makota, sun amfanar da 'yan uwa baki ɗaya. Saboda haka kuma su yi ƙoƙarin ƙauracewa ƙarya, su yi ƙoƙarin ƙauracewa maganganu waɗanda suke marasa amfani, su yi ƙoƙarin ƙauracewa sata, ƙwace da zaman banza. Duk musulunci bai yadda da waɗannan abubuwan ba. Idan matashi ya ƙaurace waɗannan, sannan ya sufantu da waɗancan siffofi waɗanda muka faɗa, to zai kasance ya yi rayuwa mai kyau, wanda tun daga nan duniya zai fara samun sakamako, inda kuma idan ya je ranar lahira zai kasance lokacin da zai haɗu da Ubangiji zai samu babban tukuici da sakamako. Saboda haka muna kira ga matasa, musulunci ya ɗauke su da muhimmanci, ya dauke su da muhimmanci saboda haka musulmi muhimmancin nan da musulunci ya dauke su da shi su yi kokarin kiyayewa su yi kokarin kiyayewa su zamanto ko yaushe a masallaci a dinga ganin su a sahun farko a dinga ganin su a sahun farko su sa Allah a zuciyarsu su sa Allah a zuciyarsu ya zamanto duk abin da suke su san cewa Allah ina tare da su inna alkhairi ne Allah ina gani zai musu sakamako in kishi hakan ne ubangiji zai yi hukunci akai saboda haka da wannan ne idan Allah ya sa matasa sun ji kiran muke ganin cewa al'umman mu za ta gyaru zai kasance duk abubuwan da ake yin kuka da su na matasa a yanzu in Allah ya yarda sun kauce Allah kuma isa matasan namu su ji mu ma da muka ja shekarun namu suka yi nisa Allah ya ba mu ikon yi wa ubangiji biyayya daidai da yadda yake so wannan shine kusan abin da hudubar te magana akai
to mi sauraro da fatan Allah ubangiji ya ba mu ikon yin kyakkyawan aiki da wannan huduba matasan kuma su fadaka su hau kan doron gwadaban layin da ya kamata don ganin sun amfani kansu kuma sun amfani al'umma gaba daya ta yadda za a gudu tare a kuma tsira tare a samu kyakkyawa a nan duniya da kuma gobe kiyama Allah ubangiji ya sa haka amin Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin juma'a na hukumar shari'a ta jihar Kano sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh